من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يو 28 غوتا ربيع الآخر شكرا دبو إلى دريو إلى 40 دا بقوا هجرة من إراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شيني داتي دا 20 daidai ga watan goma shekara ta 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na al-kaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Zahabi alaihi rahmatullah a wannan sati da ya gabata idan mu amanta ba mun tsaya ne a kabira ta 35 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon al-kabiratu sadisatu wa thalathun babban laifi na 36 wanda malam zai yi bayani game da adamu tanazzuhi min al-bawli wa huwa shi'arun nasara babban laifi na 36 ɗan uwa shine adamu tanazzuhi min al-bawli rashin tsarkakuwa daga fitsari rashin tsaftatuwa daga fitsari malai ce huwa shi'arun nasara wanda yin hakan alamu ne na kristoci su ne ba ruwansu da abin da ya shafi fitsarinsu ya gama fita bai gama fita ba ya tashi ko su tafiye su wannan babi malai ya kulla shi ne dan yi maka bayani akan lallai mutum yayi fitsari ya tashi fitsarin bai gama zuba daga jikinsa ba yayi tsarki ragowar fitsarin ya dige a tufafinsa wannan na daga cikin babban laifi na daga cikin abinda malami suke irga shi a al-kabira ma'ana babban laifi laifi ne mai girma wanda kuma yana ɗaya daga cikin abinda ke jawo wa ma'abocinsa azabar kabari kamar yadda zamu ji a cikin hadisan da malam zai kawo mana insha Allah ta'ala a cikin babu sannan abu na biyu malam yace wannan laifi kuma dan ka gane munin sa da rashin kyansa yana daga cikin alamomi da kristoci suka yi fice suka yi a keɓanta da shi shine daga cikin al'adar su ba ruwansu da abin da ya shafi fitsari ya gama daga cikin su shi yasa dan fitsari ya daga a wandan su ko ragowar fitsarin ya zuba a jikinsa ba wani abin shi ko menene bai taba jikinsa ba kai ne a matsayinka na musulmi wannan fitsarin da ke dawa ya taba tufafinka idan ka tabbatar da shi sallar da zaka yi a gaba idan kai kana sana ba ce ba amma shi mai ruwansa to shi sa ba ruwansa kawai shi duk inda ya samu zai fitsari abinda ya fita ya fita abinda kuma bai fita bai tashi ya tafiye sa shikenan malati qala Allah ta'ala bangiji madaukakin sarki ya fada a cikin littafinsa mai tsarki yace wasiya baka fatahir amma tufafinka ya rasulullah fatahir ka tsarkake su wannan aya in kwata na cikin suratul mudaththir aya ta 4 ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wasiya baka fatahir wannan suratul mudaththir in kwa kamar yadda muka sani ita ce sura ta biyu da ta sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan suratul iqra sai kuma suratul mudaththir ko al-muzammil kamar yadda malamai suka yi bayani Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ya lulluba qum ka tashi fa anzir ka je kai gargadi wa rabbaka fakabbir sannan ubangijinka ka girmama shi to sai Allah subhanahu wataala ya ce wasiyabaka fatahir sannan tufafinka ka tsarkake su. Babban malamin tafsiri Abu Abdullah Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an yake cewa malamai sun yi wannan ayar kusan fassara shida, ko waɗanda malamai akwai abin da suka faɗa. Daga ciki wasu suka ce abin da ake nufi su ya baka anan wajen ai kalbuka, ai zuciyarka fa tahir ka tsarkake ta. Wasu suka ce abin da ake nufi da su ya baka anan shine annafsu rai, suka ce amma ranka ka tsarkake ta. Wasu suka ce a'a abin da ake nufi da shi shine amaluka, ayyukanka, ka tsarkake ayyukanka gaba ɗaya ka yi su khalisan lillahi dan Allah. Wasu kuma suka bar ayar a yadda take cewa wasu ya baka fatahir tufafinka ka tsarkake su. Malamai sun yi fassarori kusan guda shida, wanda kuma kowace ka ɗauka ya ta iya ɗaukar ma'anar ita ayar. Sai dai alaƙar ita ayar da babin da muke karatu shine babin tsarkakuwa daga fitsari. Shine lallai kowanne mutum idan yayi fitsari, fitsarin ya taɓa tufafinsa, to wannan tufafin nasa ya fita daga cikin me? Tufafi tsarkakakke. Ina fata an fahimta. Saboda haka dole ne idan mutum yayi fitsari ya tabbatar fitsarin bai taɓa tufafinsa ba, ya tabbatar ya tsarkaka daga fitsari kafin mutum yayi ibada Allah maɗaukakin sarki ya karɓa. Sai ya samu tsarki daga abubuwa guda uku: na farko tsarki daga jikinsa, na biyu tsarki daga tufafinsa, na uku tsarki daga gurin da zai sallah. Kowanne ɗaya daga ciki baya wadatar da ɗaya. Idan mutum ya bar jikinsa babu tsarki, sai zai sallah aka sallarsa ba ce ba. Idan mutum ya yi sallah tufafinsa ba su da tsarki, akwai bayan gida ko fitsari a jiki, ya sani kuma ya sani bai wanke bai sallah da su, aka bashi da sallah, sallah ba ta yi ba. Tun yi sallah a guri ya tabbatar akwai najasa fitsari a wajen ko wani abu makamancin haka, shi ma yi sallah a wajen ba wani abin da duma ko abin da ya kama da haka, shi ma sallarsa ba ta yi ba. Ma da aka kaddara fitsari ake a waje haka da sauransu, irin wajen ya bushe, sai ka shimfiɗa da duma kai sallah, sallar ka ta yi babu komai. Insha Allah ta'ala babu komai, sallar ka ta yi. Amma mutum ya yi sallah a wajen haka kawai sallar sabati ba, to sai mutum ya tsarkaka daga waɗannan abubuwa guda uku. Malam ya ce wa an ibn Abbas radiyallahu anhu qala, an karɓi hadisi daga sahabi Abdullah ɗan Abbas Allah ya ƙara masa yarda, ya ce marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi qabarain, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce ta wajen wasu kabarbura guda biyu. Fa qala, sai annabi ya ce innahuma la yu'azzabani, lalle waɗannan kabarbura guda biyu yake ga waɗanda suke tare da shi, la yu'azzabani, lalle haƙiƙa azaba ake musu yanzu. Annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wa ma yu'azzabani fi kabiri, annabi ya ce amma ba fa ana yi musu azaba bane akan wani babban abu, su a yadda suke gani, ma'ana a yadda su suke ɗauka, a yadda suka yi aikin ba su ɗauka abin ya kai girman da za a yi musu azaba a cikin kabari haka. Shi sa annabi ya ce wa ma yu'azzabani fi kabiri, ba ana yi musu azaba bane akan wani abu ba, fi mu'taqadihima, a abin da suka kudirce a cikin zuciyarsu. Shi annabi ya faɗa dalilin da yasa ake musu azaba sallallahu alaihi wa sallam, yace amma ahaduhuma, amma ɗaya daga cikin su abin da ya za masa wannan azabar, fakana yamshi bin namimati, ya kasance yana yawo da annamimanci, annamimi ne shi, shi ya ja masa azabar kabari. Wa amma al-akharu, amma shi ɗayan abin da ya ja masa wannan azaba ta kabari, fakana la yastabari'u min al-bawli, ya kasance baya kubuta daga fitsari, baya tsarkaka ko ya tsaftata daga fitsarinsa. Idan yayi fitsari, fitsarin baya gama diga daga jikinsa, zai tashi ya sa kayansa ya tafiyarsa. Wata ruwaya ta ce fakana la yastanzihu min al-bawl, baya tsarkake ko ya tsaftace kansa daga fitsari. Malai ce ai la yataharraz minhu, baya kokarin raba kansa da ragowar fitsarin da ke zuba daga jikinsa zai tashi kawai ya tafiye sa. Malai ce mukharrajun fi sahihain, wannan hadisi an fitar da shi a cikin Bukhari da Muslim, hadisi ne muttafaqun alayhi. Dan uwana masu albarka, wannan hadisi za ku ga akwai abubuwa da yawa a cikinsa. Abu na farko shine Mal Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ya gaya mana cewa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je wucewa ta makabarta ta wajen wasu kaburbura guda biyu. Wannan shi yake nuna cewa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin sunnarsa, kuma daga cikin aikin da yake yi akai-akai shine ziyartar makabarta. Na daga cikin aiki mai kyau wanda ke jawo ma'abocin salada ya kuma rakkaka ya tausasa zuciyar ma'abocin sa, yan uwa, shine akwai ziyartar makabarta. Sannan ya rinka tuna maka da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah. Annabi ya ce da na kasance ina hana ku ziyartar makabarta. A farkon al'amari Annabi ya taka wa sahabbai burki hana su ziyartar makabarta saboda abubuwan da suke so su farar ko abubuwan da suke so su yi a cikin makabarta wanda yake ba daidai ba. Da Annabi ya ga sun hankalta waɗannan abubuwan sun bar jikin su, dama abubuwa ne na datan na maguzanci wanda bai gama sakin su ba, yanzu da Annabi ya ga sun hankalta sai ce ala ku saurara yanzu fazuruha, ku je ku ziyarci makabarta, ku rinƙa ziyartar makabarta. Sai Annabi ya gaya musu illar da ya sa yace sun rinƙa ziyartar makabarta shine fa innaha tudhakkirukum al-akhirata, ziyartar makabarta zai rinƙa tuna muku lahira, zai rinƙa rage muku dogon buri. Za ka rinƙa kallo a cikin wanda suke kwance a cikin makabartan nan, akwai waɗanda masu mulki ne, akwai waɗanda sarakuna ne, akwai waɗanda masu arziki ne, akwai waɗanda masu ilimi ne, akwai waɗanda masu ƙarfi ne, ƙarfi na jiki. Amma ka aka ɗauko su aka zo aka haƙara mai aka binne su. Duk wani abin da kai a yanzu kake taƙama da shi, akwai wanda yake kwance a cikin makabarta ya fi ka wannan abu. Yanzu kuma la tasma'u minhu hamsan, babu abin da kake iya ji daga gare shi. Idan za ka kira shi sau dubu ba zai amsa ba. Idan za ka haƙa kabarinsa ka tono shi ka same shi a yadda yake kai masa magana ba zai iya amsawa ba, ya tafi. To wannan sai kaga kai ma watan wata rana ɗan uwa yadda wannan ya tafi can kai ma haka za a ɗauke ka a kai ka can. Saboda haka ziyartar makabarta abu ne mai kyau ƴan uwa ƙwarai da gaske. Ka ware lokaci daga cikin lokutanka ko da babu wani naka, ba lallai sai kana da ɗan uwa ka ziyartar makabarta ba, a'a, ko da babu kowa naka rinka zuwa kana ziyartar makabarta. Ka je ka shiga kai sallama ka ɗaga hannu kai musu addu'a gaba ɗaya ka fito shikenan. Ka samu lada. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan je makabartar Baqi'a ya je musu addu'a ya nema musu gafara. Allah subhanahu wataala da kansa yana umarta Annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya nema muminai mazansu da matansu gafara. A'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika, sai ce mai walil mu'minina wal mu'minat. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yawan shiga makabarta ya je ya ziyarce su ya musu addu'a. A matsayinka na musulmi ya kamata kai koyi da wannan ɗabi'a da wannan hali. Abu na biyu a cikin hadisin ƴan uwa da muka ɗauka shine Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki yana sanar da shi a'lamul ghaib, shine ilimin muka na gaibu, abubuwan da ni da kai bamu isa maka zuwa gare su ba. Amma sai Allah madaukakin sarki ya sanar da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yanzu kai ka dau ka saba daukar an saba daukar gawa da kai aje abin ne ta akabari, haka zaka fita daga cikin kabarin ka shigo ba wata alama ko motsi da kake ji wannan azaba ake masa ko wannan ni'ima yake ji, ba wanda ya taba jin wannan, ba wanda kabari da ka taba gane cewa wannan na cikin sa azaba ake masa ko wannan na cikin sa yanzu dadi yake ji. Dan uwa, cikin mu akwai wanda ya taba gane wannan? Babu. To amma Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya tsali'uhu,
amsal zalik yana tsinkayar da shi ko abubuwa makamantan waɗannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka wuce to zan kabarbaran nan fa innahuma la yu'azzabani yanzu na cikin kabarin nan duk su bin azaba ake musu duk su bi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace laula anta dafanu lad'awtu Allah an yusmi'akum min adhab al-qabr yace wallahi da ba dan kakku daina binne mamatanku ba da na roƙa muku Allah ya ji yadda ku dan wani abu daga cikin azabar kabari kaga shi annabi yayi mai kenan shi ya ji yace da ba dan karku daina binne mamatanku ba dan daga lokacin da kaji abin da ake a cikin kabari irin bala'i da musiba da narko da na cikin kabarin yake karba kai ba za ka ƙara yadda dan uwan kai mutu kaje ka zo na rabi ka binne shi ba annabi yace laula anta dafanu da ba dan kada ku daina binne junan ku ba da sun roki Allah dan jiya da ku kadan amma annabi bai haka ba wannan shi nuna maka ashe annabi yana sanin wasu abubuwa na gaibu wanda mu a matsayin mu na gamagaran mutane wanda ba shi ba ba mu sani ba sannan har yanzu wannan hadisi yana nuna mana cewa lallai idan mutum ya mutu ƴan uwa ana masa azabar kabari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al'umma ta za a ficcine su a cikin kabarbaran su manya-manyan abubuwan da suke faruwa a cikin kabarin ƴan uwa guda biyu ne akwai fitnatul qabri akwai azabul qabri fitnatul qabri shine wannan tambayar da ake yi na cikin kabari tambayar da idan an sa mutum mala'iku za su tashe shi tambaye shi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka ma za ta qulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha fikum wadannan tambayoyi yan uwa ba makawa kowanne ɗaya daga cikin wallahi sai ya amsa su sai wanda Allah madaukakin sarki ya kebance banda su kawai kuma wani zai ga tambayoyi ne masu sauki masu sauki ne ko shakka babu a haka yadda muka faɗe su amma sai mutum ya ji lahira sannan zai gane sai mutum ya shiga kabarin sannan zai gane saukin su ko rashin saukin su sai mutum ya shiga kabari mala'ikun sun tashe shi matukar bai bi Allah ba wallahi duk yadda ka san su a duniya a kabari ba ka iya amsa su ban Allah ka a duniya shi zai saka amsa su a cikin kabari to wannan tambayar da za a yi wa mutum amsawar ta daidai ko rashin amsawa ta shine kuma zai bayi zuwa ga abu na biyu shine azabar kabari ko ni imatul qabr mutum zai tsinci kansa a cikin azabar kabari ko tsinci kansa a cikin mummuna a cikin kyakkyawan yanayi na ni'imar kabari idan mutum ya amsa daidai mala'iku za su yi masa marhaba su yi masa albashir sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a buɗe kabarin sa maddal basari iya ganin idan idanka ba dai kun je kun haka wannan ramin wannan yar uwa da yaya ba kun tashi a cikin na cikin an mai da tukunya an yi kaza to da zarar ya gama bada amsar da mala'iku suka tambaye shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah zai sa kabarin nasa ya bude ya fi masallacin nan dan maddal basari ya fi masallacin nan ko maddal basari shine iya inda idan ka yake hangowa to haka kabarin mu'mini zai zama ƴan uwa idan ya mutu akan imani amma mutumin da ya mutu akan kafirci ko munafinci ko fasikanci shi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan aka tambaye shi ya kasa amsawa zai ce ha la adani zai ihu yace ban sani ba man rabbuka zai ce ha ba za ka sani ba kuma Allah ya saka dace to a lokacin Allah madaukakin sarki zai sa kuma kasa shi wannan yar da kake gani ta cikin ba uwar ba Allah madaukakin sarki zai sa ta kara matse shi kuma ta matse shi a matse kafadan mutum annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hatta takhtalifa adla'uhu har sai kashin al'arsa sun saba wannan ya dawo nan saboda bala'i saboda matsa kasa to ƴan uwa shi wannan daga nan har Allah ya tashi kiyamata zai kasance a cikin bala'i da masifa ne na azabar kabari kafin kuma a tashi kabari Allah ya ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab Allah ya kiyaye to wannan hadisi ya nuna mana lallai akwai azabar kabari ga wanda ya cancanceta kamar yadda kuma akwai ni'imar kabari kamar yadda hadisin Tirmidhi ya nuna ga wanda shi ma ya cancance ta Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin wanda za a ba wa ni'imar kabari ba azabar kabari ba wannan hadisi ɗan uwa ya nuna mana a waɗannan na cikin kabarbaran guda biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da azaba ake musu shine abinda na gaya mana a baya bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wani kuma a yanzu da zai zo ya gaya maka cewa ga wani kabari ana wani cikin sa azaba babu shi waye gaya masa ko shi ma ne masa wahayi ne at-tala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada waye gaya masa to babu shi annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ta hanyar wahayi da Allah madaukakin sarki yake masa amma kai ko ni ko kowaye ba wanda Allah yake wahayi bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yasa ayyuka karshen hadisi malam bai kawo shi ba da annabi ya faɗa haka sai ya ciro zangarniya ko kuma tamkar dabino sai ya raba shi biyu sai ya caka akan kabari daya ya caka akan kabari daya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai la'allahu ayyu khaffifa anhuma ma lam yaybasa me yiwa ne Allah madaukakin sarki ya sauka azabar da yake musu matukar waɗannan ganyaye basu bushe ba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki zai sauka azabar da yake musu matukar waɗannan ganye da annabi ya kafa akan kowanne kabari basu bushe ba to kaga yanzu babu yadda za a kai kuma ka je makabarta saboda zakewa kawai kawo bushiya ka yanko reshe ka zo ka kafa akan kabari to kai waya ga maka azaba ake masa wannan ba mugun fata bane ba ma mugun fata ne tunda abinda kake kawo cewa azaba ake masa za a daina matukar bai bushe ba kuma yanzu wancan dashan manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai kuma waye kai da kai dashan da za a daina masa azaba saboda naka ina fata an fahimta ba wanda yace kai in ka dasa za a daina masa azaba wannan da shan manzon Allah ne da hannunsa mai albarka da niyya mai suka dasa sun dasa ne dan a daina masa azaba ko kuma kawai dan iska dan a samu inuwa a wajen in dan masu zuwa ne su dan samu inuwa wannan babu laifi amma in dai dan na cikin kabarin ne ya samu sauki to wannan babu wanda ya sashi wato ka fahimci rayuwar duniya da ta barzahu ba daya bace ba haka bane yanzu kai a duniya idan ka je ka shiga cikin rana me za ka yi za ka ji zafi ne amma mutumin da yake a cikin kabari wannan ranar da take da ake yi tana samun su ne sai da ranar ranar barzahu ba dan duniya ba haka bane yanzu kai ne ba duniya shi ba barzahi ne yanzu saboda haka rayuwar sa yadda Allah madaukakin sarki yake tafiyar da gudanar da rayuwarsa daban yanzu bari baku misali an ce idan mutum ya rasu aka sashi a kabari ana masa azaba ko ana masa akwai ni'ima tana zuwa masa kuma daga lokacin da aka sashi abin zai fara washe gari idan ka dawo ai washe gari jikin mutum bai sai a ta fara jijjigewa ba ko ka je ka bude shi ka ga gawarsa za ka ga alamun duka misali a ce duka yake shi a kabari zai ka ga alamun duka a to shin abinda annabi ya faɗa ba gaskiya bane gaskiya ne rayuwar ta da bambanci bari baka misali mai sauki wanda abin zai zo maka kusa zaka kwanta kana bacci ga ka akan gadon ka fa a cikin ɗakin ka amma sai ka farki ga kana kuna ta rigima ba haka bane amma wani ya samu ƙaya yanke ka jini sai zuba yake yi ana yi ko ba a yi ko an hanka duka daga wani waje mai nisa ka to kana ta ihu da ka tashi kuma ga kana akan gadanka ko akan katifa ko akan tabar makka ba haka bane yanzu wannan abin da ka gani a cikin bacci ƙarya ne ko ba ƙarya bane misali kai a wajen ka gani ko baka gani ba amma wanda yake kusa da kai a zaune ya san abin da ake yi yanzu ka tashi ka ce ka san daga ina nake yanzu ka ce daga makka nake amma farkin da ka je makka ba ta yiwuwa ka ganga kana bigana labbaik allahumma labbaik kuma kana kanta akan katifa ka lokacin da ka tashi ka ce masa kai wani ka san daga wallahi daga Saudiya nake amma a cikin bacci yanzu wannan inda ya san me ake kira mafarki je kareta ka ba sai kareta ka ba to kaga fa a duniya kenan wallahi al-masalul a'la amma duniya kenan ballantana kuma rayuwar barzahu saboda haka akwai bambanci ba ɗaya bane abu Allah ya sa mu dace wannan hadisi ɗan uwa yana karantar da mu wasu manya-manyan ayyuka guda biyu da suke jawo ma'abotansu azabar kabari na farko ɗan uwa shine al-mashyu bin namima yawo da annamimanci me annamimanci a Hausa kace gulma gulma shine fassarar annamimanci shine mutum ya dauki zancan wancan ya kaiwa wancan da niyya hada shi rigima ba shine gulma ba to shine annamimanci annamimanci ɗaya ne daga cikin halaye ko ɗabi'u ababan zargi wanda addinin musulunci baya san su baya san ma'abucin su shi sa Allah madaukakin sarki yayin manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gargadi a cikin littafin sa mai tsarki akan cewa kada ya bi kada ya mu'amala da mai irin wannan halin wala tuti kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin afim Allah ya ce da annabi sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala tuti ya rasulullah kada kai biyayya kada ka bi kullu hallafin duk wani mai yawan rantsuwa mai yawan rantsarantse musamman wanda yake rantsuwa akan ƙarya Allah ya ce da annabin sa kada ka bi shi wannan ba abokin tafiyar ka bane kuma mahinun mumula wulaƙantaccen mutum wanda ba shi da daraja hammazin mai zinɗe mai nuna mutane da ido ko ya nuna su da baki in za su wuce yana gulma sai yana nuna su irin abinda magulmata suke yi mummunan ɗabi'a ce wannan wa ba ta da kyau Allah subhanahu wataala ya ce annabi kada ya bi irin waɗannan sannan masha'in binamin mai yawo da annamimanci magulmaci ke ya ɗau maganar wannan ya kaiwa wancan shi sa baran gaya maka wannan abin duk mutumin da yake ɗauko maganar mutane ya kawo maka ka ji tsoron taka maganar kai ma ba haka bane yadda yaje ɗauko ta wani yana jin daɗi ya kawo maka kai ma haka zai ɗau taka yaje ɗau ta wani yaje kaiwa wani shi sa ina gaya maka duk mutumin da yake ya samu wata dama kada ka buɗe kofar mutane su rinka kawo maka gulman mutane Allah kada ka sake ka bada dama mutane su mai da kai wani mai siyan gulma kawai kowa ya je ɗauko tarkacen su na labarai sai zai kawo maka shi irin wannan babban matsalar su shine na farko ba za a taba bari hankalin kai kwanta ba kullun a cikin dan duk labarin da aka ga maka mara kyau bala'i yake zama maka a cikin zuciya ba haka bane kana cikin zaman lafiya ka wani zai ce maka ai wani ya ce kaza da kaza da kaza ka je kwanta ka tabbaci to me amfanin magana kaza ya rike kayansa sannan abu na biyu zai ta hada ka rigima da mutane haka ta jin haushin mutane shi sa kada ka bada dama Allah subhanahu wataala ya ce hammaz masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadi afi mai hana alkhairi sannan mai wuce gona da iyaka kuma mai laifi Allah ya zarge shi ku duba abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zarge shi da shi sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Bukhari yace la yadkhulul jannata namamun mai annamimanci ba shi ba shiga aljanna to ƴan uwa daga cikin mafi munin akibar mai annamimanci shine idan aka sa shi a kabari Allah madaukakin sarki zai sa a ce masa azaba ai tababbaka shi ai ta kona shi ai ta bugunsa a cikin kabari kafin fa a tashi kiyama ne fa kafin a tashi kiyama fa wannan a hisabi a karɓawa waɗancan wanda ya haɗa rigima haƙƙinsu a yabi sallolinsa idan musulmi ne a yabi sallolinsa da azumin sa a basu sannan kuma ya je ya ci bugun da gaske na gaske sosai da sosai Allah ya kyauta Allah ya kare mu wannan hadisi ɗan uwa yana karantar da mu lallai daga cikin abin da ke jawo wa azabar kabari wa ma'abucinsa ɗan uwa shine akwai adamul istibra'i min al-bawl rashin tsarkakuwa daga fitsari rashin tsaftatuwa daga fitsari wasu malami suka ce wannan gaba tana nufin abubuwa guda biyu abu na farko shine rashin killace kanka lokacin da zaka yi fitsari na biyu kuma rashin barin fitsarin ya fita gaba daya kafin ka tashi rashin killace kai shine akwai wanda zaka ga inda fitsari ya kama shi kawai zai je buɗe al'aurarsa ya fitsari a cikin kasuwa ne a unguwa ne ko ina ga mutane ba ruwansa baya jin kunya yara suna wucewa manya suna wucewa mata ba ruwansa kawai mutumin kawai sai je buɗe al'aurarsa ya fitsari malamai suka ce wannan shi ma na ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum azabar kabari babu kyau babu kyau da inda mutum zai fitsari ya dubi killataccen waje inda ba ko da a wajen ne ba ka rasa inda za ka yi nemi killataccen waje inda sawun mutane baya kaiwa da komowa a wajen ba a motsi a wajen sosai samu wajen sai kai fitsarinka shikenan sannan idan kai idan babu ruwa a wajen samu hoge dutse in ka samu dutse guda uku sai kai tsarki da shi sai ka tashi ɗan uwa ana yin tsarki ne da hoge ko abin da ke a matsayin hoge ko toilet paper ko abin da ya kama da haka ba a annabi yana yin mutum ya tsarkin fitsari da shi annabi ya ce saboda abinci ɗan uwanku ne aljanu kashi ba kashin da ka ci ka cire naman ka tsotse kayar to idan musulmin aljanni ya ɗauka da ya ɗauka sai ya ga kashin ya cika da nama sai ya ci kawai haka manzon Allah ya faɗa kira da aminci tsara tabbata a gare shi da annabi ya je wa aljanni wa'azi suka tambaye suka ce ya rasulullah mu me abincin mu sai ya ce duk abinda duk kashin da aka yar idan aka ambaci sunan Allah a cikinsa idan lokacin da ka cika ambaci sunan Allah ka gama kayar to da aljanni musulmi dan uwanka ya ɗauka yana ɗauka sai ya ga ya cika da nama shi ma sai tasa dinar a lokacin ina fata an fahimta to shi sa sai annabi ya ce kada ku yi istijmari shine tsarkin dutse da abin da yake na kashi me yasa yace li annahu ta'amu ikhwanakum min aljin saboda abincin ƴan uwanku ne daga cikin aljanu kaga bai kamata ka bata abincin ɗan uwanka na aljani ba babu laifi idan kai tsarki da dutse ba sai kai da ruwa ba ko da ga ruwan idan kai da dutse yayi ba laifi idan kai da dutsen ka hada da ruwa din yayi almuhim da ya kasance mutum ya tabbatar fitsari ya gama fita daga jikinsa akwai wani abu da mutane suke yi wannan gaskiya takallufi ne dorawa kai abinda Allah madaukakin sarki bai dora maka bane galibi za ka ga wasu idan suke fitsari sai kaga wani sai minti goma abin daki ko fitsari yake idan yayi fitsarin yayi ta tatse gaban sa kinan da matsewa da menene wani ma sai ya tashi a dan yi rawa wani sai yayi tsalle ba haka bane to duwa ya saka wannan ba wani wanda ya saka ɗaya daga cikin magabata da aka tambaye shi game da wannan sai ya ce wannan ai duk wahalar da kai ne yace shi yadda fitsari yake a maran mutum yace kallabni ne fi dhari kamar yadda kaga nono ne a hantsar saniya yadda nono yake a hantsar saniya ga hantsar saniya fal cike da nono amma yana tafiya yana zuba ne amma da kaje da ka sa mu kai masa haka me yake yi sai ya zubo idan kuma ka dauki hannunka za ga zai daina zuba sai dan diga ka danko sai in yi daga nan ba tsawa yake ba to haka tsari yake a jikin mutum idan ka bashi dama zai tawo ne idan kuma ka tsaya da shi zai tsaya da shi sai dai abinda bai gama fita ba gaba ɗaya wannan dan digar da yake shine zaka jira sai ya gama dan uwan na fata an fahimta idan ya gama fita ka tabbatar sai kai tsarkin ka tashi ka tafi ka amma duk wahalar da kai ne mutum a ce sai yayi wani tsalle kai nishi kai kaza wallahi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe bai saka wannan ba in dai ka tabbatar fitsari ya gama fita daga cikin ka shikenan sa kayan ka tashi ka cigaba da harkokinka wannan ne na ɗaya daga cikin abin da shedan Allah yake amfani da shi yake wasa da kwakwalen da yawa daga cikin mu da yawa kwanda zo shi ta kama complaint din cewa wani sai ai sallah ne raka'a hudu yana ban daki bai alwala ba wallahi wani zaka sai an zo an fara sallah ma sai kawai sai assalamu alaikum sai fita sai koma waye zai alamu kamar fitsari ya diga daga cikin sa akwai waɗanda abin ya kai musu jallin da wallahi ba sa iya sallah ina ga mu ba kwata kwata ne ba sa yin ta ba amma sai su dade suna abu ɗaya ba su yi sallah ba akwai da yawa akwai wanda yake ga mu shi wani lokaci ma sai dai kawai je ta kuke da take ga mutace wallahi an ta shiga ban daki sai ta awa biyu wai alwala ta shi alwala awa biyu kaga wannan ai shedan eh to irin wadannan sune mai alade cewa manistan ka haushakun kenan eh wanda kokonto ya aure shi wannan shedani ne gaskiya kai kokari ka zubar da wadannan abubuwan kai abinka kamar yadda annabi ya korika tashi kada ka bashi ma dama gaba daya Allah subhanahu wataala ya samu dace malai cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace istanzihu min albawli ku tsarkaka ku tsaftata daga fitsari fa inna ammata azabil qabri minhu saboda mafi yawancin azabar kabari tana zuwa ne ta sanadiyar shi fitsarin da mutum baya tsawaye tsarkaka daga gare shi wannan hadisi rawu Daruqutni imam Daruqutni ya fitar da shi hakanan Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da shi Ibn Majah Al-Hakim ya fitar da shi Malam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'i nasa da kuma Irwa'ul Ghalib thumma inna man lam yataharraz min al-bawli malai ce sannan ga dukkanin wanda baya tsaftatuwa baya tantance fitsarin sa ya gama fita ko bai gama fita ba fi badanihi a jikinsa ma'ana fitsarin zai iya taba jikinsa wa fiyabihi ko tufafinsa sai malai ce fa salatuhu ghairu maqbula sai sani sallar sa ba ta karbu ba bate ba idan mutum ya je yayi fitsari fitsarin ya taba masa jiki sai sallar sa bate ba ko yayi fitsari fitsari ya taba masa tufafi sallar sa bate ba wa rawa al-hafiz abu nu'aym fil hilya al-hafiz abu nu'aym al-asbahani a cikin littafin sa mai suna hilyatul awliya ya fitar da wani afsar yace an shaqi ibni mati'in daga shaqi dan mati al-asbahi ar-rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi qala yace arba'atun wasu dangi wasu nau'i na mutane guda hudu yu'dhuna ahlu an-nari ala ma bihim min al-adha yan wuta za su cutu da abinda ke wajen waɗancan mutane guda hudu na cututtuka na bala'i da musiba da take tattare su a wata jahannama yan uwansu yan wuta sai su rinka cutuwa da abinda ke tattare da waɗancan din yace yas'auna ma bainal hamim wal jahim za su rinka kaiwa da komowa tsakanin al hamim ta fashashshen ruwan zafi na wuta wal jahim da ita wutar jahannama ويدعون بالويل والصبور ذات رنك كران سنشغا اوكو سنلالات الويل شيني سنشغا اوكو والصبور كما هلاكا سنهلاكا ذات رنك كرا كرا سنشغا اوكو سنلالات ويقول اهل النار لبعضهم البعض يموتا ساشن سجيتي لساشي ما بال هؤلاء ميسا موحلن متانيه قد آذونا haqiqa sun cutar da mu alama bina min al'aza diddabu ma abinda ke tattare da mu na cutar da bala'i da musibar da muke ciki amma didda haka sun cutar da mu qala sai a ce musu farajul wannan mutane guda hudu ga yadda siffar su take na farko mughlaqul an kulle shi an kukume shi alaihi tabutun a cikin wata akwati min jamrin tagarwashin wutar jahannama azaba garwashi a cikin akwati sannan azaba azara shi a cikin kuma arife sai kaga gashi kenan mai kyau za a yi Allah ya kiyaye nabiyin su wa rajulun da mutumin da ya jirru a ma'ahu yana jan kayan cikin sa a ƙasa kayan cikin sa sun fito yana jan sa a ƙasa sai na uku wa rajulun yasilu famahu qayhan wa daman da mutumin da bakinsa yana zubar da mugunya shine qayhan irin mugunya ruwan ciwo din nan da urji wadaman da kuma jini shi ma irin na wuta sai na hudu wa rajulun ya'kulu lahmahu akwai mutumin da shi kuma naman jikinsa yake ci kawai yana yagan naman jikinsa yana kaiwa bakinsa qala fa yuqalu li sahibi tabuti, sai a ce da wanda yake cikin akwatin nan yake shan azaba. Ma balul abadi qad adana ala ma bin al aba, me ke damun, me ya samu wannan manesanci daga ramar Allah, shine al abad. Qad adana, hakika ya cutar da mu, su ƴan wutan suke tambayar sa, ya cutar da mu. Alama bina min al-aza, duk da abin da ke tattare da mu ma na cuta na azabar da muke sha. Fa yaqulu, sai ce musu shi na cikin afatana, sai ba su amsa, yace innal abada, hakika wannan manisancin yana nufin shikenan mata ya mutu, wa fi unuqihi amwalun nas, amma a zuciyarsa akwai dukiyoyin mutane da ya ci. Ya ci dukiyoyin mutane, ya ci kudin wancan, ya hargitso na wancan, ya rarumo na wannan, duk ya hade ya cinye. Wannan shi jawo masa wannan. Thumma qala lil ladhi yajru am'ahu, sannan sai ya gaya wanda yake jan kayan cikin su din na kasa, yace ma balul ab'adu ada adana ala ma bina min al-adha, wannan mane sancin me yake gare shi, me yake damun sa. Qad adana, tabbas ya cutar da mu. Alama bina min al-adha, duk da abin da mu ma ke tattare mu na azaba da cutawa da cutuwa da muke ciki. Fa yaqulu, sai yace innal abada, hakika wannan manisanci yana nufin shi kansa kenan. Kana la yubali aina ma asaba al-bawlu minhu, to shine mallin shayadin shi abin da yake masa wannan yake jan cikin sa kasa, baya damuwa duk inda fitsari zai taba daga jikin sa, ba ruwan sa fitsari ya tsalle ya taba kazadin sa, ba ruwan sa ba zai gyara ba. To wannan shi ya jawo masa wannan bala'i da yake ciki. Ma'ana ce mallai sa baraki tace wala yughsiluhu, ba zai wanke wajen ba kenan. Thumma yuqalu lil ladhi yasilu famahu qayhan wa daman, sannan sai a ce da wanda yake zubar da ruwan mugunya ta bakin sa da kuma jini, sai a ce da shi ma balul abadu, me ya samu wannan manesancin. Qad azana, hakika ya cutar da mu. Ala ma bina min al-aza, duk da abin da ke tattare da mu ma na cutarwa. Fa yaqulu, sai ya ce innal abada, ai wannan manisancin. Kana yanzuru kulla kalimatin qabihatin fastalazzaha, ya kasance yana kallo ya dubi duna san maganganu marasa kyau na batsa, kamar yadda malamai suka faɗa, maganganu na batsa, maganganu na rashin kyau, ashar, duk magana ta rashin kyau shi tana ayatar da shi, tana burge shi. Wa fi riwayatin, wata riwaya kuma cewa ce kana ya akulu luhuman nas, ya kasance yana cin naman mutane. Wannan kuma da Hausa ne ake ce masa mai cin naman mutane, giba da shine da Larabci ko, yawa, mai giba shine mutumin da yake cin naman mutane. To da Hausa ba Hausa da galibi yafi cewa munafiki, amma dai munafinci ba shi bane ko. Yawa, yi da mutane, yawa, ba mashir yi da mutane, eh, yi da mutane ba. Nam, giba kenan, giba zinde shine wanda muka faɗa al-lamzu, eh, al-lamzu shine zinde, al-hamzu kuma ya fice, yawa, gulma ita ce annamima, annamima ta shine wanda mun yi bayani a baya akan su ko, yawa, yi da mutane kenan, yawa. To shine abin da yake za masa wannan bala'i. Kana ya akulu luhuman nasi ko, wa yamshi bin namima, kuma yana yawo da annamimanci, shi abu biye yake. Thumma yuqalu lil ladhi yaakulu lahmahu, sannan sai a ce da wanda yake cin naman jikinsa. Ma balul abad, me yake gare ka, ko me ya samu wannan manisancin. Qad azana, hakika ya cutar da mu. Alama bina min al-adha, duk da abin da ke tattare da mu ma na cutarwa. Fa yaqulu, shi sai ba da amsa, yace innal abada, hakika wannan manisancin. Kana ya akulu luhuman nasi, ya kasance yana cin naman mutane. Ya'ani bil giba, kaji ba, sai ce yana nufin da giba. Ɗan uwa, wannan hadisi bai inganta ba, hadisi ne dha'ifi. Malam Ibn Abdun ya fitar da shi, Imam al-Haythami, Abu Nu'aym, Imam al-Tabarani a cikin Mu'jam al-Kabir nasa, amma duka sun fitar da shi ne bi sanadin dha'ifin, da isnadi wanda yake mai rauni, saboda haka hadisin bai inganta ba. sai mu takaita a hadisai ingatattu waɗanda suke bayani akan waɗannan abubuwa ba da wannan hadisi ba. Malai ce fa nas'alullaha al'afwa wal afiya bi mannihi wa karamihi innahu arhamur rahimin. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da afuwarsa, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana afuwa kuma ya bamu lafiya, bi mannihi da baiwarsa, wa karamihi da karamcinsa, innahu arhamur rahimin. Allah madaukakin sarki shine mafi jinkan masu jinkai. Sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa, sai mu tashi mau'izatu. Abinda muka faɗi daidai, Allah bamu ladan gaba daya. Kuskuren da muke, Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Amin.